Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Laraba 25 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙuri'ar da bakin haure suka kada ne yasa Hillary Clinton ta tsere masa a yawan ƙuri'u. Dakarun Iraki sun kwato illahirin gabashin Mosul daga hannun ISIS. Runama ya kansa mata Najeriya ta fara bincike musabbabin hari ne da jirgin yakin ta kai kan yan gudun hijira a jihar Borno ya halaka fiye da mutane metan.
To kanin labaran kenan, za ku ji cewa kasashen Niger da Mali da Burkina Faso za su kafa rundunar haɗin gwiwa ta yaki da ta'addanci. To yayin da talakawan arewacin Najeriya ke ta huce haushi kan juna, gwamnonin arewacin Najeriya na cewa fa a daina dukan taiki.
Tun duka mu talauci ma ya daɓe mutane mu, meye ne dalilin fadan ma? Babu, auka ne a yi fada a arewa.
To a yayin da fadar shugaban Najeriya ta wanke sakataren gwamnatin ƙasar, kwamitin kula da 'yan gudun hijira na majalisar dattawan ƙasar kuma na cewa
inde jami'an gwamnati za su yi irin wannan abu a ƙyale su ko kuma a kare su, to ya kamata a buɗe duka kurkukun Najeriya kowa ya fita.
To kuma kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu na tafar da shirin dimokuraɗiyya a yau, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jiya Talata, fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump yana kan bakarsa cewa barin bakin haure su kare ƙuri'a yana daga cikin ko kuma shi ne dalilin da ya sa bai samu ƙuri'u mafiya rinjaye a zaben kasar da aka yi cikin watan Nuwamban bara ba. Ya hakikance kan haka, kakakin fadar White House Sean Spicer ya gaya manema labarai kwana ɗaya bayan da shugaban na Amurka ya sake sabunta batun lokacin da ya shirya wata liyafa ga wakilan Majalisar Dokokin Amurka, inda ya nana ta ikirarin da tuni aka karyata cewa bakin haure miliyan 3 zuwa miliyan 5 ne suka kada ƙuri'a ga abokiyar takararsa Hillary Clinton. Sean Spicer bai nuna wata shaida da za ta gaskanta haka ba. Da yan jarida suka matsa domin jin shaidar da Trump yake da ita, Spicer ya ce Trump ya jima da imani kan haka saboda bincike da aka gudanar da wasu bayanai da yake da su. Amma jami'an zaɓe da suka yi nazarin sakamakon zaɓen na Amurka da aka yi ranar 8 ga watan 11 suka ce kusan za a ce babu rashin gaskiya ko misƙalar zaratin da aka tafka, ko ma da akwai bai kai abin da Trump yake ikirari ba. A halin da ake ce kuma mutumin da shugaban na Amurka Trump ya zaɓa ya zama ministan kiwon lafiya ɗan majalisa Tom Price ya fuskanci zazzafar tambayoyi yayin da ake ci gaba da muhawara kan dokar kiwon lafiya ƙarƙashin tsohuwar gwamnati. Hakanan majalisar dattijan ta amince da naɗin ko kuma zaɓen Mr. Ben Carson, tsohon ɗan takarar shugabancin Amurkan wanda ya kara da Donald Trump a zaman ministan gidaje. Hakanan kuma majalisar ta dattijai ta amince da Nikki Haley a zaman jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce ba tare da ɓata lokaci ba ta bayyana goyon bayanta kan ƙaurar da ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus, mataki da ake ji zai iya sake hura wutar fitina a gabas tsakiya.
Gwamnatin Iraki ta ba da rahoton cewa dakarun ƙasar sun kammala, wato sun kama ilahirin gabashin birnin Mosul daga hannun mayakan ISIS a kwanaki fiye da 100 tun bayan da aka kaddamar da yaƙi cikin watan Oktoban bara domin ƙwato birnin. Yanzu an tura mayakan na ISIS zuwa arewacin birnin, kuma an ƙwace dukkan gadoji 5 da ake bi ta kansu a ƙetare kogin Tigris da kuma jami'ar Mosul da ya wato da yankin nan na Ninebe. Laftana General Stephen Townsend, wanda shi ne kwamandan rundunar wato gamayyar ƙasa da ƙasa da ke fafatawa da ISIS, ya ce wannan gagarumar nasara ba kawai ta tsaya ga gwamnati da dakarun ƙasar ba, amma dukkan jama'ar Iraki baki ɗaya. Daga nan ya ce yanzu sauran yaƙin ƙwato yammacin birnin, wanda ya ce ba zai zo da sauƙi ba. amma kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon captain na mayakan ruwan Amurka Jeff Davis ya gaya mani ma labarai ranar Litini cewa ISIS ba ta da wani sauran ƙarfi. Kungiyar ta yi hasarar da yawa daga cikin jarumanta a fafatawar da aka yi a gabashin Mosul.
A Najeriya kuma wata tawagar manyan hafsoshin dakaran sama na ƙasar sun isa jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya domin fara bincike kan yadda aka yi wani jirgin yakin ƙasar ya jefa bama-bamai biyu kan sansanin ƴan gudun hijira a makon jiya a wani ƙauye da ake kira Ran. Kuma daidai lokacin da rahotanni daga kamfanin jillancin labarai na Associated Press yake nuni da cewa adadin waɗanda harin bama-baman suka halaka ya ruɓanya zuwa 136. Amma wata babbar jami'ar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch Moses Segun ta ce tana da tsammanin cewa da ya kamata kwamitin binciken zai kunshi wakilai daga sassan ƙasar daban-daban ciki har da ƙungiyoyin fararen hula. Kakakin rundunar sojin sama na Najeriya Ayodele Famuyiwa ya ga muryar Amurka cewa ana sa ran masu binciken za su miƙa rahoton sakamakon aikin sunan da biyu ga watan gobe. Wakilin muryar Amurka Chika Oduwa ya aiko mana da wannan rahoto daga Abuja Najeriya.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rasha da Turkiyya da Iran sun amince kan wani shiri na goyon bayan tsagaita wuta wanda ba na gama-gari ba a Siriya, daga nan sai su ci gaba da neman maslaha ta fuskar siyasa ga yakin basasar ƙasar da ya kai shekaru shida. Ba a bada wani ƙarin bayani nan take ba, ko da shike sanarwar ta ce sassan biyu su sake zama cikin watan gobe a Geneva. Sai dai tawagar 'yan tawaye da suka halarci zaman sulhun ta bayyana shakku kan matakan da ƙasashen uku za su ɗauka da za su tabbatar da mutunta shirin tsagaita wutan. Jagoran 'yan hamayya a taron Muhammad Al-Lush ya ce ya baiwa Rasha daftarin wani ƙuduri na samun cikakken tsagaita wuta, kuma ya ce yana tsammanin samun ansa cikin mako ɗaya. Gwamnatin Siriya, wacce take samun goyon bayan Rasha da Iran, ta yi lale da shirin da ƙasashe uku suka gabatar. Duk da haka ta fito fili ta ce za ta ci gaba da dannawa da matakan soji kan 'yan tawaye da ke wajen birnin Damascus.
A ranar Juma'a mai zuwa ake sa ran Prime Minister Ingila Theresa May za ta zama shugabar wata ƙasa ta farko da za ta ziyarci sabon shugaban Amurka Donald Trump, a mataki da zai ƙara tabbatar da abin da ƙasashen biyu suke kallo a matsayin dangantakar da ba ta misaltuwa. Shugaban na Amurka ya yi alƙawarin gwamnatinsa za ta ƙara kusantar Ingila a dangantakar da ta shiga tarihi, kuma ya bayyana burinsa na sabuntawa da kuma ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, musamman bayan da Ingila ta fice daga ƙungiyar Tarayyar Turai. Hakika ita ma Prime Minister Theresa May tana da irin wannan buri na ƙarfafa dangantakar da tuni take da ƙarfi, musamman yayin da shugabar ta Birtaniya take ƙoƙarin ƙulla sabbin ƙawance ta fuskar cinikayya bayan da ƙasar ta Birtaniya ta fice daga ƙungiyar Tarayyar Turai. Masu lura da al'amuran yau da kullum suna hasashen yadda za ta kasance idan shugabannin biyu suka yi tozali a karon farko.
To labaran duniya kenan, kuka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Niger, inda ƙasashen Niger da Mali da Burkina Faso suka rattaba hannu kan wani shiri na yaƙi da ta'addanci na bai ɗaya wanda ya haɗa da kafa rundunar yaƙi da 'yan ta'addan. Suleiman Munni Barma gare ka.
La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État.
Ministar fasali da ayyukan cigaban karkara ta jamhuriyar Niger Hajiya Aishatu Bulama kenan lokacin da take karanto sanarwar ƙarshen taron shugabannin ƙasashen yankin Liptako Gourma da ya kammala a yammacin jiya Talata.
Les chefs d'État notent que la région du Liptako Gourma et en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et de criminels de tout genre.
Bayan la'akari da yadda hararren ta'addanci da ayyukan ƴan fashi ke ƙara yawaita akan iyakokin ƙasashen su a ƴan shekarun nan. Isu Muhammadu na Niger da Rockmart Christian Kabore na Burkina Faso da Prime Minister Modibo Keita na Mali mai wakiltar shugaba Ibrahim Boubacar Keita sun kuduri aniyar daura da marar wani gagarumin yaki da matsalar tsaro ba tare da wani bata lokaci ba inda sanarwar domin cimma wannan guri kasashen na yankin Liptako mambobin kungiyar ALJ sun bayyana shirin kafa rundunar hadin gwiwa da suka kira FMS ALJ wacce za a damka wuka da nama a ayyukan samar da tsaro a yankin da Niger da Burkina Faso da Mali ke makwabtaka da juna
décide de mutualiser les moyens d'intervention des états membres en créant une force multinationale de sécurisation FMS ALJ.
Sanarwar ta ci gaba da cewa kungiyar Liptako ALJ na kan bakanta na goyon bayan ayyukan tsaron da kasashen mambobin kungiyar Shesheng Sahel suka sa gaba. Sannan sun kara tabbatar da cewa sabuwar rundunar FMS ALJ na matsayin wani bangare na rundunar hadakar Shesheng Sahel da aka bada sanarwar shirin kafawa a yayin taron shugabannin kasashe da ya gudana a watan Nuwamban 2015 a N'Djamena. Bisa la'akari da yadda taron shugabannin kasashen Liptako gurma ya amincewa sauye-sauyen da aka aiwatar game da dokoki da tsarin ayyukan wannan kungiya da aka kafa ainihinta domin ayyukan ci gaban jama'a kadai. Taron na birnin Yamai ya umarci ministocin kasashen da abin ya shafa su hamzarta tsara takardun da ke fayyace waɗannan canje-canje ta yadda shugabannin kasashen na Burkina Faso, Niger da Mali za su saka hannu don ganin an dukufa aiki ga dangadan inji wannan sanarwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, a arewacin Najeriya ma inda ake fama da kalubalen tsaro da kuma tashi-tashin hankula, gwamnonin jihohin yankin da manyan sarakuna sun yi taro a birnin Kaduna don neman bakin zaren. Isa Lawal Ikara gare ka.
Taron kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ya tashi akan matsayar cewa babu dalilin yin fada tsakanin al'umar arewacin Najeriya alhalin suna fama da talauci tsakaninsu. Da yake jawabi jim kadan bayan tashi daga taron yini biyu na sarakuna da gwamnonin arewacin Najeriya a garin Kaduna, shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Borno gwamna Kashim Shatima ya ce wajibi ne al'umar arewacin Najeriya su rungumi hakuri da juna.
Alhamdulillah mun kulla yarjejeniya, mun kulla ci gaba sosai ta fannin tsaro. Za mu dauki duk abin da ya cancanta mu dauka, mu ga cewa mun samu zaman lafiya, mun samu cikakken haɗin kai. Da mun so da mun ki dole ne mu yi hakuri da juna, mu rungumi juna, mu tallafa juna. Dan duka mu talauci ma da yi mutane mu. Me ne dalilin fadan ma? Babu. Auka ne ai fada arewa.
Daya daga cikin batutuwan da kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta tattauna da shi ne batun rikici tsakanin Fulani a yankin arewacin Najeriya. Kuma kungiyar da ta ce mafi akasarin fadace-fadacen da ake samu na Fulani bakin haure ne suke haurowa da kasashe makwabta. Ta baiwa gwamnatin tarayya shawara akan a dauki mataki. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano shine yayi karin haske game da wannan matsaya.
Rigungumin da ake samu tsakanin masu kiwo da manoma, kamar yadda bincike ya nuna, akwai Fulani da yawa da suka taho daga Afrika ta Yamma da shanu da yawa. Saboda haka ake samu rigungumin nan. To anan an roki gwamnatin tarayya a tabbatar da duk waɗanda suke shigowa an san su, kuma a masu rijista. Sannan kuma wannan forum namu na gwamnonin arewa mun yi kuduri yadda za mu canja hanyar rayuwarsu ta kiwon shanu domin a yi kiwon shanu irin na zamani wanda yake yafi ma wato ba su kuɗin shiga kuma zai fi kawo zaman lafiya.
Shi kuwa gwamna Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'i na jihar Kaduna da ake ganin mafi akasarin abubuwan da aka tattauna a wannan taro ba su wuce rikicin kudancin jihar Kaduna ba. Godiya yi ga gwamnonin game da yadda suka nuna damuwa da kuma ba da shawarorin yadda za a shawo kan wannan matsala da ake samu ta tsaro a jihar Kaduna.
Ina godiya kwarai, kuma ina godiya ga 'yan uwana gwamnoni da suka girmama mu, suka girmama jihar Kaduna, suka nuna damuwansu game da abin da ke faruwa. Ba 'yan ta'adda ba da suke zuwa suna ƙara sa wuta.
Taron gwamnoni da sarakunan arewacin Najeriya na yini biyu dai na da nufi ne na ganin an shawo kan matsalolin da ake samu a wasu jihohin arewacin Najeriya, musamman ma dai jihar Kaduna da kudancin jihar ke cikin wani halin tashi-tashin hankula tun a watan 12 na shekarar bara. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida na Ikara. To takaddamar da ta biyo bayan zarge-zargen almundahanar da ake ma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babacir Lawan ta dau wani sabon salo bayan da fadar gwamnatin Najeriya ta wanke Lawan amma kuma shugaban kwamitin majalisar dattawa kan yan gudun hijira ke cewa sam lawan bai wanku ba. Nasir Adamu Ilkaya gare ka.
It is shocking to me that such a letter can come from the presidency.
Na kaɗo ainun da wannan wasiƙa da ta zo daga fadar shugaban ƙasa. Mun yi aiki kayan da na'in don haka ana neman birki ta gaskiyar lamarin ne. Shugaban kwamitin 'yan gudun hijira na majalisar dattawa sanata Shehu Sani ke mai da martani ga wasiƙa da ta fito daga shugaba Buhari da ke nuna rashin yi wa sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal adalci kan batun nan na nome ciyawar kacalla. Takardar da shugaban majalisar dattawa Bukola Sarake karanta ta ce mutum uku ne kacal cikin tara suka sanya hannu kan rahoton kwamitin da ya zargi sakataren gwamnatin tarayya da zarmiya a batun kwangilar. Haka nan ba a magayyace sakataren ko 'yan kwangilar don kare kansu. Wannan dai ya sanya shugaba Buhari ya ki amincewa da bukatar kwabe David Lawal daga mukaminsa. Shehu Sani ya ce yana da shaidar takardar gayyatar sakataren gwamnatin Najeriya. Hakanan mutum bakwai ne cikin tara suka sanya hannu kan rahoton. Dan haka yace za su ci gaba da aikin kwamitin da fitar da rahoton karshe yana mai shagube ga fadar shugaban kasa.
Ko dai a dawo da kuɗin da mutane suka diba da sunayen gudun hijira. Ko kuma bayan an riga an dawo da shi a hukunta mutanen da suka riga suka yi wannan aiki. In dai jami'an gwamnati za su yi irin wannan abu a kyale su ko kuma a kare su to ya kamata a bude duka kurkukun Najeriya kowa ya fita da fito da rahoto na biyu wanda kuma zamu nuna inda kudade suka dinga shiga account na mutane da kuma inda aka dinga almundahana da kudin gwamnati fiye da ma da inda muka yi
dan majalisar wakilai Ahmad Babba Keita ya ce yana kokontan matsayin wasiƙar
shugaba Buhari nan da kanshi yasa babban Attorney General na ƙasa ya bincike ya zai kuma bayan ƴan watanni a dawo kuma a ce Buhari ya turo ya ce a cire a ba a mashi adalci ba gaskiya wannan magana mutane ƙara bincikar ta abin da yasa kuma muke so a yaka saboda akwai zarge-zarge da mutane ke ta yi cewa akwai ƴan leda cikin gwamnatin Buhari mu kuma mun san adalcin Buhari bai da ɗan leda
dattijan siyasa Barayan Bauchi Sunusi Babatako ya yaba da matakin da shugaban ya dauka
can baya aka nemi hada shi da kakakin majalisar tarayya dogara aka kuma nemi hada shi da shugaban majalisar dattawa na Najeriya kuma yadda aka nemi yanzu za a hada shi fada da shi sakataren gwamnati na tarayya ina tabbatar maka ba wani abu ne kofa ce kawai makiya suke nema su yi masa illa dama shi makiyi idan yana son ya illa wa mutum abin da yake so mai shine sai ya raba ka da na kusa da kai dole shi general yayi la'akari da irin wannan idan yana jin jita-jita kuma kare yadda yana daukan matakan da za su ringa hada shi fada da jama'a.
Za a jira ga yadda nasarar rahoton majalisar zai kasance tunda zuwa yanzu sashen zattarwa ya kore wannan zargin. Hakanan sashen ya sake turo sunan Ibrahim Magu dan a wanke shi zama cikakken shugaban yaki da cin hanci. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan haka yake a kuma gaida Nasiru yanzu kuma bari in za ku da gefe Sahab Mam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin ƙarƙashin wuce doka ƙungiyar ECOWAS ta ɗauki matakin soja kan yaya jamme na Gambia, abinda za mu duba kenan cikin shirin. Masu haro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Juma'a da ta shige dakarun ƙasashe da ke ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe da ke yammacin Afirka wato ECOWAS ko sai da yawo a takaice suka kutsa ƙasar Gambia, amma suka jinkirta ci gaba da aikinsu domin baiwa diplomasiya dama ta yi aiki, wadda daga ƙarshe ta shawo kan yaya jame ya tafi gudun hijira. Wannan ƙungiya tana da hurumin yin haka a dokance? Idan tana da shi me yasa ita ko kuma takwarorinta suka bar wasu ƙasashe suka fada cikin rigingimu aka tafka hasarar rayuka masu yawan gaske a duk faɗin nahiyar? Ga Nasura da Mulika da Shimfiɗa.
Should this be deemed necessary, ECOWAS intends to seek the endorsement.
Idan hakan ya zama wajibi, kungiyar ECOWAS ta yi niyyar neman hurumi daga majalisar sulhu da tsaro ta kungiyar Afirka don tura sojoji Gambia.
Deploy troops to the Gambia.
Wakilin sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kungiyar ECOWAS Muhammad Ibnu Chambers ke magana gabanin tura sojojin ECOWAS zuwa Gambia da hakan bai kai ga gwabza yaki ba tun da tsohon shugaba Yahaya Jammeh ya sauka daga mulki ya fice daga kasar.
Preferred option would probably be for him to allow some space.
Anan Ibnu Chambers wanda tsohon shugaban sakataren ECOWAS ne ya ce Yahaya Jammeh na da zabin ficewa daga kasar na wani lokaci dan hakan ya kawo salama. Wannan da ya nuna Jammeh bayan lamura sun sarara zai iya dawowa Gambia.
That at every step of the way conforms with the constitution of the Gambia.
Haka nan shi ma ministan wajen Najeriya Geoffrey Onyama ya ce duk aikin da za su yi akan Gambia zai zama bisa martaba tsarin mulkin kasar ce ta Afirka ta Yamma. Onyama na magana ne a taron karshe da tawagar shugabannin Afirka karkashin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya suka yi a Abuja. Tambaya anan shin akwai wata kasa a Afirka da ke da ikon tura sojoji kasar ƴar uwarta mai ƴanci don matsa lambar mutunta tsarin mulkin waccan kasar?
There's no any statement now because it's only president went to the Gambia and Senegal. Only if he can talk about the Gambia.
Sabon sakataren ECOWAS Mr. Michael Allen de Souza, kamar yadda jami'in labarin ECOWAS Labero Doksop ya shaida min, ya ce ya tafi Senegal da Gambia kuma shi kadai ne zai iya magana bayan ya dawo daga tafiyar. Daya daga yan majalisar dokokin ECOWAS kuma dan majalisar wakilan Najeriya Sadiq Ibrahim ya amsa wannan tambayar.
To a yanzu haka dai na doka mu yadda muke yan majalisar kasashe na Afirka ta Yamma ba mu da hurumi wanda zamu ba gwamnatocin mu dama na su kai wasu sojoji zuwa wata kasa. Hasali ma dai agreement da ake da shi na wannan Afirka ta Yamma shine kowace kasa ta rata ba hannu kan cewa duk kasashe 15 da suke cikin wannan kawance na Afirka ta Yamma kowace kasa jamhuriya ce. Amma in aka duba abun da zai je ijawo to in kuna tarayya da mutane saboda Allah in wata kasa na da karfi ko su kasashe na da karfi za su yi taron dangi su ga kan cewa an samu zaman lafiya kowace kasa saboda rashin zaman lafiyar nan ba iya kasar ka kawai zai tsaya ba zai shafi wasu kasashe daban.
Masanin siyasa Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya kare matakin na ECOWAS.
To ya kasance dole ne ECOWAS ta shiga saboda abun da za su kashe a wajen tabbatar da cewa Jammeh ya tafi yafi abun da za su kashe da a ce rikici ya tashi kuma an fara kashe-kashe a Gambia.
Yanzu dai za a jira a gashin Jammeh zai samu mutuntawa rashin neman gurfanar da shugaban kotu ko dai wata magana za ta bullo daga baya.
Mun nemi sanin dokar da ita kungiyar ECOWAS ta dogara akan ta ta dauki wannan mataki na soja. Tambayar da kuma muka yi wa ɗaya daga cikin manyan lauyoyi a Najeriya Hassan Liman kenan.
ECOWAS sun gine a sanina ko a tunanina da ya duba na gani bisa ga tsari na kashi na 4:58 na shi wannan dokar na ECOWAS. Domin in muka duba a kashi na 4 na wannan dokan an yi magana akan cewa za a tabbatar da tsari na bin demokrasiya a duk ƙasan faɗin yammacin Afirka, wato duk wani memba da take wannan ƙungiyar za a tabbatar da akwai tsarin demokrasiya. A kashi na 7 aka ce su shugabanni na ƙasashen yammacin Afirka, wato inda ake ce authority of head of states. A wato a ƙarƙashin kashi na 7 ƙaramin kashi na 2 suna da dama ko suna da iko su ba da umarni ko su ɗau mataki da ya dace ko su yi amfani da duk abin da suka ga ya dace don tabbatar da raya da magadiya ko kuma tabbatar da an bi dukkan wani abubuwa da aka shimfiɗa a sharuɗan na wannan ƙungiyar ECOWAS. To anan yaya za a iya tabbatar da tsari na bin demokratiya in aka samu shugaba inda aka yi zaɓe ya ce ba zai bar kan mulkinsa ba? Alhali shi ɗin nan an yi zaɓe an kauna shi ko an kada shi bisa ga a doka. To anan shi ne ƙungiyar ECOWAS za ta ɗau mataki ga sojoji su ce a je a kauda wannan shugaban. Amma ba ana nufin anan shugaba da kawai yana zaune babu wani abin da ya yi na saba wa ka'ida ta demokradiyya ko kuma ya ɗauki mataki na cire ko wani ya kawo ɗauki mataki na cire wani shugaba bisa ga ƙarfin soja. To anan ƙungiya ta ECOWAS dole ba za ta yi da wannan ba. Amma gashi nan a Gambia an yi zaɓe bisa ga tsari na zaɓe, an tabbatar da cewa an yi zaɓen nan lami-lafiya, an gama wannan zaɓen sai aka tarar shugaban ya ce bai yi ba. To anan an ɗauki mataki ne saboda a kawo da abin da ake rufe abin da zai kawo zubar da jini a samu.
Shin wannan mataki da suka dauka bai yi karo da wata wani sashe na sharuɗa ko kuma dokokin kafa kungiyar hadakan kasashen Afirka ba da ya haramtawa wasu kasashe ko wata kasa yin shishigi cikin harkokin cikin gida na wata kasa?
Hadi sabo wannan bai yi karo da wani kashi a cikin wannan dokan ba, domin in muka tafi kashi na 58 na tsarin wannan dokoki ta ECOWAS, za a ga cewa ita kungiyar ne za ta tabbatar da an samu zaman lafiya a wannan kasashen suke wannan kungiyar, wato abin da ake ce regional security.
To
kuwa duk wani abin da zai jawo da zai tada hankali zai ko zai tada zaune tsaye ko zai kai ga za a zubar da jini, to kungiyar yammacin Afirka dole ta dauki mataki ta tabbatar ba a samu wannan zubar da jinin ba. Kamar da nake bada misali a da farko, a shekaru da ya wuce kashi shekara na 2010 an samu miskila irin wannan a kasan Cote d'Ivoire, inda aka yi zaɓe shugaban kasan a lokacin Laurent Gbagbo ya ce shi ba zai bar karagar mulki ba, ya baiwa Alhassan Ouattara wanda ya samu zaɓen ya ce ba zai bari ba. To bisa ga saninmu ne, bisa ga tarihi, an yi ta yaƙi aka yi ta ɗauki ba daɗi ƙungiyar ECOWAS ko ƙungiyar AU ba ta ɗauki mataki ba. Daga ƙarshe sanda aka zubar da jini aka kashe rayuka da yawa kafin aka yi ƙoƙari aka samu shawakan wannan miskin Hajji Sabo. To ita ƙungiyar ECOWAS a nan ta ɗauki mataki ne ka tabbatar ba zubar da jini ba ba ya komai ba a nan kungiyar ECOWAS Hajji Sabo.
Me yasa alal misali kungiyar haɗakan kasashen Afirka ba ta yi wani abu akan Cote d'Ivoire, banda ma Cote d'Ivoire misali gashi yanzu haka ana yin haka a Burundi ko nake kyauta zato a jamhuriyar demokradiyyar Congo akwai wannan matsala. Laurent Kabila wa'adinsa ya kare, ya an hukumar zabe ta kasa yin zabe, yanzu dai ana kokari a fito da wani tsari. Me yasa ita kungiyar haɗakan kasashen Afirka ba za ta iya daukan mataki shigen abin da ita ECOWAS ta dauka ba?
To anan Hajji Sabo, a kasan Gambia abin mamaki kuma abin farin ciki, duka kasashe da suke cikin kungiyar African Union ko Africa na tsarin kungiyar Africa gaba daya sun amince a dauki mataki akan Gambia. Amma abin bakin ciki kamar da ka faɗi a wayannan sauran kasashen su kansu kungiyar AU ba su dauki mataki ba. To anan za a ce kamar da ka faɗi sun wani abu ne suka dauke ta ta siyasa, amma ya danganci na muka sare za mu koma siyasa, amma kuma za mu bi shi bisa da doka. Kungiya ta yammaci Afirka ita sanda ta dauki mataki ta nuna shugabanci a nan kasan yammacin Afirka, musamman mataki da shugaban kasar Najeriya shugaba mai girma Muhammadu Buhari, wanda bisa da ya jawo hankalin sauran shugabannin yammacin Afirka gaba ɗaya su aka samu haɗin kai gare su. To shi ne aka samu wannan biyan bukata.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma makon saboda yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira da Mueli Kaya da lauya Hassan Liman da kuma masu daidaita sauti Chubahiro Dieudonne da Solomon Abo, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaishe ka, amma kar kai nisa don za ka gabatar da labaran duniya a manfa a takaice.
Jiya Talata fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump yana kan bakasa cewa barin bakin aure su kada kuri'a yana ci ne ma dalili da yasa bai samu kuri'u mafi rinjaye a zaben kasar da aka yi cikin watan Nuwamban bara ba. Ya hakikance kan haka fadar kakakin fadar White House Sean Spicer da yake ga manema labarai kwana ɗaya bayan da shugaban na Amurka ya sabunta batun lokacin da ya shirya wata liyafa ga wakilan majalisar dokokin Amurka, inda yana nan tigira irin cewa da tuni a ƙaryata cewa bakin haure 3 miliyan sun kada ƙuri'a a zaben na Amurka. Gwamnatin Iraki ta bada rahoton cewa dakarun kasar sun kama illahirin gabashin birnin Mosul daga hannun mayakan ISIS a kwanaki fiye da 100 tun bayan da kasar ta kaddamar da yaki cikin watan Oktoban bara domin kwato wannan birni. Yanzu an tura ko kuma an tsa kiyar mayakan na ISIS zuwa arewacin ko kuma zuwa can arewacin birnin, kuma an kwace dukkan gadoji biyar da ake bi ta kansu a tsallaka kogin Tigris da kuma jamar Mosul da yankin nan na Ninave.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sauti Mr. Sulaiman da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Charles Hall, ni naku Ibrahim Kadamu, sai garba ke cewa sai kuma da hantsi.